بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال قولي والله تعالى واني ساتبا مدامر زمان لنشي قبل التفسير القرآن لمشي قباتر واتكين داري رموانا وتعالى البركة لرمضان يوبو مشاتي قواتر رمضان jira 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan March miladiya 2025. Muna roƙon Allah ta'ala ya gaza mana, haka nan muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Aka kuma muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya gafartawa iyayenmu, Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama. Waɗanda ba su da lafiya cikin su, Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Waɗanda suke da ransu da lafiyar su, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya inganta lafiyar su, kuma ya tsawaita mana kwanan su, ya raba mu da su lafiya. Akwai waɗanda suke da bukatu da yawa, su a karan kansu ko ƴaƴan su ko mazajen su. Duk wanda yake da bukata ta alkhairi, Allah ta'ala ya biya masa. Allah Ubangiji ya bude mana dukkanin kofofin alkhairi, ya rufe mana dukkanin kofofin sharri. Yau akwai tambayoyi guda biyu. Tambayar farko, wani da yake cewa mutum ne ya yi wa matarsa 'yan baitocin waka na Hausa, sai ta ba shi kuɗi, ya halatta ya amfani da shi? Ya halatta, gaskiya ya halatta. Yawa, da aka kaga kari ne ta masa, so abu ne mai kyau gaskiya. Wannan kudi ne na halaga, yana iya yi insha Allah. Sannan sai tambaya ta biyu, ya ce malam ka yi magana akan alamomin mutuwa kuma ba a faɗe su ba, a taimaka a faɗa mana wannan alamomi saboda halin rayuwa ba mu sani ba, ko sun bayyana a kanmu ko iyayenmu, sai mu kiyaye. Allah ya saka mana da alheri, amin. To su waɗannan alamomin ai duk yadda kake da kiyayewa, abinda zan iya tunawa a cikinsu akwai, kaga mutumin da ba shi da raki yana da juriya, amma kuma kaga ya kama rashin lafiya kuma yana raki a cikin rashin lafiya. Idan kaga mutum yana yawan raki bayan kuma asalinsa mai juriya ne, to wannan alama ce da take nuna ba zai tashi ba. Akwai magana buɗe baki, kaga ana rashin lafiya baki baya rukuwa, shi ma wannan ya sa shi cikin alamun rashin, kamar ba za a tashi ba. Idan kaga mara lafiya yana kurawa abu ido, kura masa ido sai ya daɗe yana kallonsa sannan ya ɗauke, shi ma yana cikin alamomin da ya faɗa. Sannan idan ka ga wato mara lafiya ya fi sanya kwanta a rigingine ko da yaushe, duk yadda kuka juya shi sai ya koma ya yi a rigingine, alama ce yana daga cikin alamomin da ya faɗa. Haka nan in ka ga ana kwantar da mara lafiya yana ƙoƙarin barin inda aka kwantar da shi, shi ma yana daga cikin alamomin. An fahimci wannan? To waɗannan kusan su ne manya-manya. Sauran kuma wata rana sai a faɗe su insha Allah. Allah ya Allah ya ji kanmu gaba daya. Muna karatu cikin suratu az-zukhruf, kuma muna kokarin fassara aya ta 69 kenan, amma dai kanta muke insha Allah, kuma kanta zamu tashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا wa kanu muslimin.
Na'am, kamar yadda muka jijiya, Allah ta'ala ya faɗa mana cewa babu abinda kowa ma yake jira in banda tashi alƙiyama. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tihum bakta wa hum la yash'urun. Al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqi. Ya ibadi la khawfun alaykum al yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Wato wadanda muka ji ajiya, Allah Ubangiji zai kira bayansa na saboda kira irin na daraja da kima. Allah zai kira su ya ce da su ku shiga aljanna. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ba ku da tsoro, ba ku da fargaba, ba ku da firgici, kamar yadda dai mun tattauna wannan jiya. To su waye waɗannan bayin da Allah ta'ala zai kira? Su ne allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Su ne waɗanda suka yi imani da ayoyinmu, wato alƙur'ani kenan. Ayoyin Allah ta'ala kamar yadda muka sha tattaunawa iri biyu ne. Akwai ayoyin Allah kauniya, akwai ayoyin Allah shar'iyya. Ayoyin Allah kauniya su ne wannan duniyar da yadda ake Allah ta'ala yake zartar da ita, sama ƙasa da duk komai. Me zaka gani? Zaka ga malamai suna cewa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Rana ta fito ta fada, wata ya fito, in yana karami har ya cika, ya girma har ya fara raguwa har ya kare, ayi sanyi, ayi zafi, ayi damuna, waɗannan da ayoyi ne na Allah kauniyai. Mun fahimta? A mafi yawan lokuta ba a cika, wato ba a cika saɓani dangane da su ba. A mafi yawan lokuta ba wani wanda yake da'awar cewa ko dai nasa ne, ko shi yake zartar da su, ko wani a makamancin wani. Mun fahimta? Wato Allah ta'ala ne kawai yake da ikon zartar da wani. To akwai kuma ayoyin Allah ta'ala na shari'a. Ayoyin Allah ta'ala na shari'a su ne Al-Qur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To duk waɗanda suka yi imani da ayoyinmu, sannan wa kanu muslimina, suka kasance musulmai, su ne waɗanda Allah ta'ala zai ce da su, ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. To idan a kokarin da muke aje din shine na fahimtar maganar allazina amanu wa kanu yattaqu, wallazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, haka dai ko? Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Kun ga nan a cikin wannan ayar an ambaci imani, haka ne ko? An ambaci imani, sannan kuma an ambaci musulunci. Ko? Allazina amanu bi ayatina wa kanu yattaqu wa kanu muslimin. Wato waɗanda suke imani da ayoyinmu kuma suka zama musulmai. To yanzu a ƙa'idar da muke tafiya a kai shi ne, duk lokacin da aka samu canji a kan wani abu, to akan samu canji a ma'ana. Mun fahimci wannan? In aka ce allazina amanu bi ayatina, kaga an ambaci imani,
sai kuma aka ce wa kanu muslimina, kuma suka kasance musulmai. Kaga kenan ya nuna imani daban sannan kuma musulunci daban. Mun fahimci wannan? To akwai maganganu masu yawan gaske akan wannan, shi yasa jiya nake mana ishara da wani littafi cikin littattafan Ibn Taymiyyah rahimahullah, Kitabul Iman. An masa aiki kuma littafi ne mai matukar fa'ida, yana da kyau ɗaliban ilimi masu hazaka su je su bi wannan littafin. Wani lokaci za mu ga Allah Ubangiji yana nuna kamar da musuluncin da imanin duk abu ɗaya ne, wani lokaci kuma sai ya nuna cewa akwai bambanci. Misali, idan da za mu ɗauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala da yana magana akan wani annabi da zai halakar da mutanansa a cikin suratul Zariyat. Allah Ubangiji ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minina fama wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin. Wato sai muka fitar da duk waɗanda suke cikin garin daga cikin mu'minai, amma a wannan garin ba mu tarar da wani gida ba in banda kwaya ɗaya na musulmai. Kaga an ce duk waɗanda ke da imani a garin an fitar da su, amma fa a garin babu gidan musulmi sai kwaya ɗaya. Mun fahimta? Kaga wannan ya nuna maka kamar imanin nan shi ne dai musuluncin, musuluncin kuma shi ne imanin. Don haka dai wani lokaci lafazin al-iman akan yi itlaqinsa a shari'a akan musulunci. Wato idan aka ce da kai musulunci, to kuma ana nufin imani. Wani lokacin an ce imani kuma ana nufin musulunci. Mun fahimci wannan? Idan muka kalli hadisin Jibril, ai za mu ga ya raba mana musuluncin nan a kashi biyu ko kashi uku ma, haka ne ko? Wato ya tambaye shi dangane da musulunci. Qala fa akhbirni an al-islam. Qala al-islam an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ɗaya kenan. Wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadan, haka ne ko? Wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Sannan sai ya tambaye shi imani, sai ya gaya masa. Sannan sai ya tambaye shi ihsani, sai ya gaya masa. Kun ga, za mu lura ashe kenan, wato imma shi ne ihsan, amma duk wanda ka gani muhsini to kuma yana da imani. Don sai ka zama mai imani sannan za ka ga zama muhsin, to kuma ba zai yiwu ka zama mai imani ba sai ka zama musulmi, haka ne? Kaga kenan daga musulunci sai imani sai kuma ihsani. To amma a wasu riwayoyin kuma riwayoyi ingantattu, za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna imanin ba shi ne, wato imanin in mun kalli hadisi Jibril, za mu ga musulunci ayyuka ne na zahiri, shi kuma imani i'tiqadat ne da aqida, abubuwan da mutum zai kudirce a cikin zuciyarsa. Dan an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Daga wannan ba aiki bane ba, amma idan ka kalli musulunci sai ga an tashhadu la ilaha illa Allah aiki ne, iqamis sala aiki ne, azumi aiki ne, zakka aiki ne, aikin haji dama shi tsuran aikin ne ma, amma wannan zaka samu wato i'tiqadat ne, a zuci ne ake kudirce su. To in ka kalli ihsani kuma sai kaga cewa wato mutum ya kai wata daraja ne ta abin da ake kira da muraqaba, wato ya kai matsayin da
duk inda ya shiga yana jin cewa Allah ta'ala yana ganin sa. Don haka duk abin da zai yi, duk abin da zai faɗa, duk abin da zai ci, duk abin da zai sha, yana jin cewa Allah Ubangiji yana kallon sa duk inda ya shiga. A masallaci, a gida, a ko'ina, a garin su, a garin da ba na su ba. Yana jin cewa Allah ta'ala, to wannan shine isani. To amma idan muka dauki wata riwaya ta Hammad ibn Zaid daga Ayyub, daga Abi Kilaba, daga wani mutum daga cikin mutanen Sham, daga Maki alayhi salatu wassalam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, aslim taslam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka musulunta zaka kubuta. To sai mutumin ya ce da shi, wa mal islam, me musulunci? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, an taslim lillah, ka miƙa wuya gaba ɗayan ka zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wa an yaslim al muslimuna min lisanika wa yadik, kuma musulmai su kubuta daga sharrin hannunka da kuma harshenka. Kaga anan sai ya ce wannan shine musulunci, ka miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga Allah ta'ala, sannan musulmai su kubuta daga sharrin harshenka da hannunka. Karka yi amfani da harshenka ka cutar da musulmai, kuma karka yi amfani da hannunka ka cutar da musulmai. Wannan shine musulunci. To sai mutumin ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce, ayyul islami afdal, to a cikin musuluncin nan wanne ne ya fi zama afdal? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, al-iman. Kaga an tambaye musuluncin da ya fi abin nan, amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, imani kuma. To sai ya ce da shi, wa mal iman, mene ne imani? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa an tu'mina bil ba'si ba'da al maut, kai imani da tashi a alkiyama. Mun gane ku? To sai ce da shi, ayyul imani afdal, wani imani ne to ya fi falala? Sai Maki alayhi salatu wassalam ya ce da shi, al hijratu, wato hijira. Sai mutumin ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa mal hijra, me hijira? Sai Maki alayhi salatu wassalam ya ce da shi, an tahjura su'a, ka ƙaurace wa dukkanin abin da ba shi da kyau, saban Allah ta'ala da duk abin da Allah Ubangiji ya ce baya so. Da wanda Maki alayhi salatu wassalam ya ce baya so, wannan shi ne ainihin hijira. To sai ce da shi, ayyul hijrati afdal, to wata hijira ce ta fi fifiko, ta fi falala? Sai Maki alayhi salatu wassalam ya ce da shi, al-jihad, jihadi. Sai mutumin ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, wa mal jihad? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ka yaƙi kafirai, sannan wala taglul wala tajbal, karka yi gululi, wato karka ɗauka daga cikin kayan ganima kafin a raba, ka ɓoye, sannan kuma karka yi raki, karka zama rago. Wannan shi ne ainihin jihadi. Yanzu kun ga muka kalli wannan, za mu ga da imanin da musuluncin duka a cakuɗe suke. Mun fahimci wannan? Duk da cewa imani a wannan riwayar an bar shi kamar yadda muka san shi, an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil ba'si ba'da al maut, haka ne? Amma ai ta aka yi wani musulunci ne kuma ya fi falala? A kokarin bayanin musuluncin kuma sai aka ce imani kuma shine musuluncin da ya fi falala. Mun gane wannan? To amma mun gane ba, akwai Wafdu Abdul Qais, akwai hadisi da ake ta gaya mana Wafdu Abdul Qais, wasu waɗanda suka zo gurin Maki alayhi salatu wassalam suka bashi uzuri cewa sun daɗe suna so su taho gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba su samu dama ba saboda tsakanin garinsu da Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mushrikai da ake kiransu da Mudhar, kafirai ne, kuffaru Mudhar. Inda suka fito za su taho Madina, to sai sun biyo ta wannan garin. To in ku an san cewa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo, kace su za'a yi. To sai da ashhurul hurum, waɗannan watannin da ba a yaƙi a cikinsu suka shigo, to sai suka samu dama suka taho gurin Maki alayhi salatu wassalam. To da suka zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu maraba, sai sannan su da zuwa ya musu maraba, ya karɓe su sosai.
sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa musamman da abubuwan da suka shafi kayan sha da tsimi da sauransu duk suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ba ake alaihi salatu wassalam ya ba su amsa sai ya umarce su da abubuwa hudu kuma ya hana su abubuwa daga cikin abubuwan da ya umarce su da shi yace da su amurhum an tu'minu billah ya umarce su da su imani da Allah ta'ala sai kuma ya tambaye su yace da su atadruna man al-iman kun san ko menene imani suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka kowa sanin me imani sai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'az zakah wa sawm ramadan kaga abin da ke cikin musulunci kuma anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a matsayin me ko musulunci a matsayin imani abin da ke cikin musulunci anan kurin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana a matsayin kuma imani sannan na ƙarshe yace da su ubada kumusi ne dukkanin abin da kuka samu na gani wa an tu'ul min al-magnami al-khumsa wato duk lokacin da kuka yi yaki kuka samu ganima to lalle ku aiko da kumusi ku aiko da 1 bisa 5 shine kumusi to shi yasa a imani da musulunci za ka iya cewa a takuda suke amma saboda a samu dadin yin bayani sai a ce maka ai imani a musulunci wato ayyuka ne na zahiri a amal ne na zahiri shi kuma imani i'tiqadat mun fahimci wannan amma fa wani lokaci kuma shi kansa yana daga cikin imanin ka samu akwai wasu ayyuka kuma da ake aikatawa mun fahimci wannan duka waɗannan bayanan muna yin su ne saboda Allah ta'ala zai kira bayi yace ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimina bayin da Allah ta'ala zai ce da su ku shiga aljanna babu tsoro a tare da ku babu bakin ciki su waye waɗannan bayi sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suke imani da ayoyinmu shi da alqurani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na shari'a wa kanu muslimina kuma suka zama musulmai to kaga anan gurin dole ne ayi bayani dangane da musulunci nan da imani saboda Allah ta'ala ya kaddara mana cikin waɗanda Allah ubangijin zai kira yace da mu duk mu shiga aljanna mun fahimci wannan to imani akwai aiki a cikin imani bayan kasancewar sa i'tiqadat ne aqida ce imani to amma kuma akwai aiki a cikin imani akwai wasu ayyuka waɗanda matukar kana da imani to za ka kana yin su mun fahimta misali Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yana da yanki 70 da wani abu a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake 60 da shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'ala at-tariq Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake imani yana da yanki 60 da wani abu wannan ita ce tafi inganci 60 da wani abu ba 70 da wani abu Annabi ya ce mafi kololuwa shine ka ce kashe da babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma mafi na can kololuwa na ƙarshen wato yankin imani shine kana tafiya ka tarar da wani abu da zai iya cutar da mutane akan hanya ka dauke ka jefar da shi imatatul adha kaga kwalba ko kaga wani karfe ko kaga a dutse da mutane za su iya tuntube da shi ko kaga kaya ko kaga wani abu ne da zai iya cutar da dattijai waɗanda ganin su yayi nisa ko yara kanana waɗanda su kuma kawai tafiya suke babu nutsuwa ko wani makamancin wannan kai da Allah ya sa ka gani ka dan kawar da shi mun fahimci wannan don maki alayhi salatu wassalam ya ba mu labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wata bishiya ce ta zo take karewa mutane hanya duk wanda zai wuce sai wannan bishiyar ta goge shi sai wani ya tsaya ya sare wannan reshen sai Allah ta'ala ya ce ya masa ya sa shi aljanna mun gane wanda wannan zai nuna maka ashe taimakawa al'umma ka taimaki al'umma wannan shi alama ce daga cikin alamomin imani yawa ba wai kawai ka cika zuciyarka da iya aqidar ba ya zama kawai iya aqidar gare ka amma baka taimakawa kowa baka yin wani abu da zai taimakawa al'ummarka baka tausayawa kanana baka girmama manya kowa kana jin kawai dan kai malami ne kawai kana ganin kowa a hanci saboda kai mai aqida ne kana jin ka koshi da aqida da aka duk wanda ya motsa kawai kuskuren sa kake gani wannan duk baya cikin imani mun fahimci wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayoyi da suka nuna cewa imanin nan kawai as-samahatu ne was-sabr as-samaha saukin hali ne da kuma hakuri mun fahimta to a wani guri kuma yace imanin nan shine hali mai kyau halaye mai husnul khulq shine imani don haka da imani yana da fadin gaske amma musulunci dai shine abin da yake na zahiri waɗanda suke da imani suka yi imani da ayoyinmu kuma suka zama musulmai Imam al-Baihaqi ya rubuta littafi Shu'abul Iman ya ambaci dukkanin wani abu da aka kirawo shi da imani to ya ambata shi a cikin wannan littafin nasa Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi wanda yake son ya gama gangaru da yawa akan da abin da ya shafi imani to sai ya nemi wannan littafin ya karanta don haka yanzu zamu gane cewa shi da imani akwai shar'iyyu tam akwai al-islam ash-shar'iyyu tam idan so kake ka zama cikakken musulmi to dole ne kuma sai ka zama kana da imani to kuma da imanin nan da musuluncin nan dukkan su wato aiki ne na fili da na koyi na zahiri da na harshe da na zuciya da kuma ayyuka na gaba dukkan su ne suka tattaru suka bada musulunci din da kuma imani don haka da imani da musulunci ayyuka ne kawai papo babu ranar da zaka ce ka gama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dai faɗa mana cewa inna fil jasadi lamudda idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu idan mun lura zamu ga zuciyar mu dai kawai ake so a gyara da tunaninmu da dukkanin abin da muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jikin mu dinnan akwai wata gaba inda ta gyaru to komai ya gyaru ita ce zuciya amma da zarar zuciya ta lalace to shikenan komai ya lalace to kuma anan ne nan ne mahallul iman kuma anan ne ake samun shi kansa musulunci da haka dole ne kowa a cikin mu yayi kokarin gyara zuciyarsa kai kokarin gyara zuciyarka abinda da waɗanda suke ganin wayoyi suke cewa mindset da ka gyara mindset ɗinka ko to ka gyara mindset ɗinka a yadda za ka rayu duka nemi kuɗi ka bar kaza to kuma a musuluncin ma akwai buƙatar ka gyara mindset ɗinka har yanzu zuciyarka tana da matuƙar muhimmanci ka riƙa kula da ita mun gane lalle ka kula da zuciyar zuciya Allah ta'ala ya siffata ta da sifa guda uku sifa ta farko Allah ubangiji ya gaya mana ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi amma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi yasa duk wanda yace maka ya yadda da kansa ƙarya yake kuma ya cuci kansa in ka ce ni na yadda da kaina mun fahimta na yadda da kaina ba zan yi zina ba na yadda da kaina ba zan yi shaye-shaye ba na yadda da kaina ba zan yi kaza ba to ya nuna bai ma san kan nasa ba ka ɗauki major jidda za su hana ka kusantar waɗannan abubuwa amma in ka ce kana zaune cikin masu yi an maka magana ka ce ai ni na yadda da kaina ba za a ba abin da zan yi ya nuna baka san kan naka ba ita zuciya ammaratun ce bi su'i illa ma rahima rabbi tana yawan umarni da saɓan Allah ta'ala sai dai wanda Allah ta'ala ya kiyaye Allah ubangiji ya kiyaye sannan Allah ta'ala ya kira wata zuciya da mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya Allah ubangiji ya bamu irin wannan zuciya zuciya wadda take nitsatsiyar zuciya kuma yadda ake samun irin wannan zuciyar shine da ambaton Allah subhanahu wataala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub inda zaka rika ambaton Allah ubangiji safi da rana
da daddare da yammaci zaka shiga kai addu'a zaka fito zaka yi addu'a duk yadda kake akwai azkar kana ta kokarin ambaton Allah subhanahu wataala to zaka samu natsuwa ta zuciya to sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwam akwai wata zuciya mai yawan zargin kanta mai zargin kanta sosai ka dan samu zamiya ka dan yi wani abu da ba daidai ba sai ka ji hankalinka ya gaza kunciya kwata kwata ya akai akai haka kai ta damuwa kai ta damuwa ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai ka zo ka tuba ka yi ta istighfari ka yi ta istighfari sai ka dade kana ta tuba ma sannan Allah ubangiji zai baka kwanciyar hankali to duk wanda ya zama na bashi da wannan irin wannan zuciyar mai zargin kanta to zuciyarsa dama malamai suka ce ta riga ta gama mutuwa gaba ɗayanta kawai duk abin da ya ga dama zai yi kuma cikin kwanciyar hankali hankalinsa a kwance baya zargi baya taba zargin kansa ya zauna yawa kansa fada baya zama yana yawa kansa fada duk wanda kaga baya zama yana yawa kansa fada wannan ya nuna zuciyarsa akwai matsala kuma ya nuna cewa imaninsa in ma akwai imanin to dan kadan Allah ta'ala yake shi idan haka dai a imanin nan a yana malamai sun yi maganganu da yawa akan sa Allah ta'ala yake ya bamu labari qaratil a'rabu amanna wallam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kawai suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi imani sai annabi yace da su a'a kar ku ce kun yi imani ne ku dai ce kun musulunta tukunna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum ai sai nan gaba imani kuma zai shiga cikin zuciya kaga kenan ayyukan zaka yi kai kuma kana ta kokarin inganta aqidarka kana ta yin ayyuka har zuwa lokacin da imani zai tabbata a cikin zuciyarka an fahimci wannan shi yasa shi imani ba wai kawai ana bunƙasa shi bane a iya ramadan kuskure ne kace ba za ka yi wani abin da ya shafi musulunci ba da bunƙasa imaninka sai a ramadan kuskure haka zaka shekara kana yi kuma haka zaka yi rayuwarka gaba daya har ka mutu haka zaka yi tai kullun kana ta neman ilimi kullun kana ta neman yaya zaka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ubangiji idan ya kira su haka zai ce da su ku shiga aljanna wato ya ibadi la khawfun alaykum alyawma la antum tahzanun allazina amanu wa kanu muslimin na'am
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون
الله يجعل سوء تند يا كراو سكرا نجر ماما يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودنا سوء ستاشي دنسا ستاشي تألا تعالى يجعل سوء ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبروا وش قال الجنة كو دا أزواجكم دا ماتا ينكو تحبرونا واتو أنا ما سفلن تامك لي فأنا ما لمي سنبا ولفظن تؤى أزواجكم فسرابوا لي كاقا لفظن أزواج وسسنا قنن كوي نزائر أكيد wato da ku da waɗanda kuke irin ku masu ayyuka irin naku duk ku tashi ku shiga aljanna nabiyu suka ce Allah ta'ala yana nufin annal murad bi azwajihim nisa'uhum fil janna ana nufin matan su na aljanna wato su ne hurul ayn wasu kuma ma sun ce ai ana nufin matan su na duniya idan dai sun bi su yadda ya kamata kuma sun taimaka musu wajen bin Allah subhanahu wataala mun gane wannan da yawa zaka samu mata mazajensu suna kokarin su bi Allah ubangiji su kuma suna ta kokarin sai sun bijire wasu ma zaka samu sun ma sifatu din da abinda Allah ta'ala yake kira amma kuma sai ka samu mazajensu kuma ba sa jin dadin zama da su ba sa jin dadin zama da su suna da ilimin suna da komai amma kuma mazajen su ba sa jin dadin zama da su mun fahimta to kaga wannan ai ba haka aka bukata abinda ake so shine kina da imani kuma ya zama mijinki ne yake jagorantar ki a maganar imanin da yaya za a yi ya za a bi Allah subhanahu wataala iyaka gudunmuwar da zaki bashi shine da'a da biyayya ka mun fahimci wannan amma ya zama na shi yana da ajanda ke kina da ajanda to ayan samu matsala kullun sai kaga komai ya dabar bacci to idan mataye suka bi mazajensu yadda ya kamata suka yi musu da'a cikin abin da Allah ta'ala ya umarta kuma suka taimaka wa wato mazajen nasu wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala to ranar alkiyama haka Allah ubangiji zai ce da su ku shiga aljanna ku da matayen to kun ga zai zama ne kenan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun lafazin azwajukum zai zama yana da ma'anoni guda biyu ko uku kenan ko dai zama na azwajukum wa fi kulli shay'in talaqna zawjai haka Allah ta'ala ya ce duk abin da ka sani Allah ubangiji yayi shi zawjai wato yayi shi guda biyu komai Allah ta'ala biyu yayi shi namiji da mace in ka ce sama zaka ce kasa in ka ce hagu zaka ce dama in ka ce gabas zaka ce yamma in ka ce wuta zaka ce aljanna ko in ka ce farin ciki zaka ce bakin ciki in ka ce arziki zaka ce talauci in ka ce lafiya zaka ce rashin lafiya ko in ka ce rana zaka ce dare in ka ce rana kuma zaka ce wata in ka ce yunwa zaka ce kishirwa ko ka ce koshi komai bi ne Allah ta'ala shi kadai ne kwaya daya mun fahimta shi yasa inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah daya ne tallantan kuma yana son witrin wa da muke kullun na sallah to azwajukum antum wa azwajukum ila lafin da irin ku irin nazairuhum wa ashbahuhum fi at-ta'a wa at-taqwa wa atasara ala hadha al-qawl ibn kathir wannan shine ra'ayin ibn kathir shi bai dauki magana wadanda suka ce matan ku ake nufi ba na aljanna ko kuma matan ku da kuka rayu da su yace a'a irin ku wadanda suka bi Allah ta'ala mun fahimta suka bi Allah suka yi soyayya a wajen bin Allah subhanahu wataala suka inganta imanin su da musuluncin su to duk inda suke a cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har a na ƙasa idan an kirawo za a ce duk kowa ma ya taso inda idan aka ce allazina amanu bi ayatina ai kaga waɗanda za su fara shiga ciki sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk gaggawar ka dai zaka bari sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tashi ko ba haka bane ko Allah ta'ala ya ce ya ibadillaka kunu alaikumul yawma wala antum tahzanun ce Allah su waye ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimina duk gaggawar ka zaka bari ai sai Abubakar su Umar su fara tashi ko sannan sai Imam Malik sai Imam Shafi'i su Bukhari su Muslimu su fara tashi haka ya kamata ko aka bari ko irin su masu halali ba ai sai ka bari ya tashi sannan kuma kai sai ka samu kadan ne mun fahimta to waɗannan su ne irin ku shine azwajuku don haka Ibn Kathir wannan shine fahimtarsa kuma akan wannan ne don kada ka dauka cewa kawai waɗanda ake saukar da alƙur'anin a zamanin su iya akan su maganar ta tsaya a'a har a na ƙasa waɗanda suke imani da ayoyin Allah subhanahu wataala kuma suka tabbatar da musuluncin su to dukan su za a ce su tashi kuma su shiga aljanna Allah ubangiji ya sa mu a cikin su amma wasu suna ganin cewa abinda ake nufi da udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ana nafin mate kunku na aljanna shine hurul ain sannan wasu kuma suna ganin a cikin alqur'ani haka dama ake karrama yan aljanna bi kaunihim ma nisa'ihim dunam tinani alayhi zaka ga idan mutum zai shiga aljanna yana da cikin karamcin da za a masa a ce ya tafi da matarsa wanda yake so suka rayu a duniya su tafi tare da ita mun fahimta sai ya zamana su ma matan da za a je a samu aljannar hidima za su musu shi da ita mun gane wannan duk inda ka samu kanka na jin daɗi to jin daɗin baya cika sai dai in akwai wani wanda ka sani ya zamana tare za ku ji daɗin to sai ka ji daɗin ka fi jin daɗi in ka juya akwai waɗanda ka sani in yi zama na jin daɗi ne ga ka a cikin jin daɗi amma duk wanda za ka gani ba ka san shi ba baƙo ne kai to wannan baƙuntar ita ma ba ƙaramin matsala ba to shi yasa za a ce da ku da mate kun kula don haka dai akwai buƙatar a ce an samu fahimta tsakanin mai kyau tsakanin miji da mata kuma ya zamana fahimtar ya zama ta dace da addinin musulunci fahimta wadda za ta bunƙasa imaninsu ta tabbatar da su a cikin musulunci wala in ya zamana mijin ne kadai kawai yake ta fafutukar ya shiga aljanna duk abin da ya ce a yi ko duk hanyar da ya ɗora iyalin a kansu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sa bi to wallahi ba kowa suke yi wa kansu suke yi mun gane wannan yawa za ka samu wasu matan majajinsu suna ta ƙoƙari wajen bin Allah ta'ala su kuma suna ta ƙoƙari wajen bin shaidani shaidani kawai suke yi Allah ubangiji ke yashe mu to amma in sun tsaya sun bi Allah ta'ala to shikenan babban bin Allah da mace za ta yi a duniyan nan kawai shi ne ta bi mijinta mun gane ba abin da mace za ta yi ta burge Allah ta'ala in ba ta bi mijinta mun gane ko ta fi kowa sallah in dai ba ta bin mijinta wallahi al'azim ba ta burge Allah subhanahu amma in dai tana da kokari wajen biyayya ga mijinta to insha Allah Allah ta'ala zai yarda mun fahimta yawa kuma shi miji in dai ya samu mace ta gari to wallahi ba sai ta je ta nemo ba sai an je an ci kudinta ba don ta juya miji wallahi namiji kawai akwai abubuwan da in ka masa kawai za ka juya shi haka namiji yake mun gane wannan ko shi namiji kawai in dai za ka girmama shi abinda ake kira da respect ko in dai za ka yi respectin mijinki to wallahi tallahi za ki juya shi yadda yake so shi ne ma zai yadda ki juya shi wala ka ba sai kin ji an ci kudin ki ba ma kwata-kwata yana daga cikin respect din nan godiya ya rika gode masa kowane lokaci mun gane kuma wato ki bari ya yadda da ki sannan kuma shi ma ki yadda da shi ki nuna kin yadda da shi ba wai kina ta bibiyar labaransa ba kina ta bincikar wayoyinsa da kwamfuta da menene kina ta bin sa kai wannan idan ya fuskanci cewa kai ba ke da ni ba ko to da abin da kike tsoro sai ya kuntuka ni mun gane sannan ki bashi space sannan ki da sauransu da yana cikin respect sannan namiji baya so a rika barin sa da yunwa gaskiyar magana yunwa eh in ya kawo din inda ya kawo gaskiya ya kamata a yi da wuri ba kuma ya zo ya abin nan ba mun gane ya kawo komai ya kun ga akwai labarin wanda ake ba cewa ya ji ya kawo komai komai ya kawo kawai gishiri ne mai kawo ba ya zo yana ya tafi ya je majalisi aka yi ta hira yana ji shi dai kan yau ya fita da aka yi to gida yana waka ya san zai zo samu abinci da ya zo aka ce masa ai ba a yi girki ba saboda me ya ce aka ce saboda babu gishiri ya ce ok da ya fita kawai sai ya tafi Lagos bai dawo sai dai shekara biyu ko uku aka yi ta masa waya da iyayensa da waye sannan ya dawo kuma yara suna ta murna ga baba ya dawo ya leka gida ya ce to an sami gishirin ko ba sami to wallahi an samu to kaga irin wannan akwai abubuwan da zaka ga ya kamata a ce shi ba mai gida an dan dauke masa an dan taimaka masa amma sai kaga kawai akan abin da bai kai ya kawo ba kawai sai ta samu mata mun gane zaka samu akwai iyayenmu ko da yaushe ina fada in ka zo karfe 7 na safe an gama dumami a gida an gama dumami sun tashi sun yi dumami kuma aka ce maka an yi sallar la'asar da kaɗan sun gama abincin dare abincin rana ko kafin azhar an gama abincin rana da iyaye in aka yi magariba kawai za su yi abincin dare an gama sanar ta fusalar shayi. Amma wani za ka ga sai karfe bakwai sai ta gama bacci gaba daya sannan za ta zo ta abin nan za ta dafa masa abinci. Shi ne shi ma iya birki da sauransu ne a bashi ya dahu a yi sauransu ne. To shugaba Bature yana cewa hungry man is an angry man. In dai ana barin mutum da yunwa ko in dai ya kawo din kuma aka bashi da yunwa wala ba za a same da yake. Mun gane. Alayta hali. To fatan dai shi ne a ce mutum ya shiga aljanna da matarsa. A ce da kai da matarka an yi tufafata a duniya amma dai duk haka an mutu an shiga aljanna. Wallahi aljanna za ta fi daɗi a ce da kai da matanka ne ku shiga aljanna. Saboda hurul inni dukkansu dai baki ne a wurinka. Mun gane? Baki ne a wurinka saboda aljannan nan za mu zo mu ji. Zama fa ake ana hira ana jin daɗi. To ita a can ka same ta ba ta sanya kuka yi rayuwar nan ba. Ko? Amma a ce ga ka da wanda kuka rayu wallahi ya fi daɗi. Ku yi ta tattaunawa. Duk abin da ya faru a duniyan nan kuna da iko da za ku tattauna shi a aljanna. Don ya zama ne ba da ita za ka rayu ba, ka ga abubuwan za su tsaye wa. Kuma in misali ma a wuta take wata rana ka ce a nuno ma inda take a nuna maka matarka a wuta, ba za ka ji daɗi ba. Ba ka ji daɗi ba. Kamar yanzu a ce mutum ya saki mace kuma ta shiga ta fara lalata. Duk da sun rabu ba zai ji daɗi ba. Mun fahimta, in dai an yi aure to akwai alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanin miji da mata. Don haka dole ne sai mun taimaki junanmu duka. Sai mazan sun taimaka wa matan, matan sun taimaka wa mazan, sannan ne za a gudu tare a tsira tare. Amma babban abin da ake da bukata a gurin mata shine kawai biyayya. Biyayya kawai yi nayi bari na bari. Wannan shine zai samar wa mace yaddar Allah subhanahu wa ta'ala. To udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru. Wato ku shiga aljanna ku da mace kunku. A wannan rana za ku zama tuhbarun. Tuhbarun, lafazin tuhbarun, wani suka ce za ku za a yi ta faranta muku rai. Wato faranta ran da za a gani a fuskar. Za a ga fuskar. Idan mutum yana cikin farin ciki a fuskarsa ake gani. Ko? Wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira. Mun fahimta. Amma wujuhun yawma idhin basira. Wasu fuskokin amurtike suke babu daɗi. Alaiha gabara da ƙwari da ƙura butu-butu a fuskar. Babu daɗi fuskar saboda abinda ake tsammanin zai faru ɗin ba mai daɗi ba ne. Amma wasu fuskokin za a gansu suna sheƙi suna walwali. Saboda Allah Ubangiji ya ce inna ashabal jannatil yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Lallai ɗan aljanna a wannan yini na alkiyama fi shugulin fakihun suna cikin shagali. Fakihun suna ta jin daɗi suna murna. Hummu azwajuhum da su da matansu na aure fi zilalin alal ara'iki muttaki'un suna cikin wasu inuwoyi kuma a cikin inuwoyi suna kishingide wannan yana kallon wannan wannan yana kallon. Mun fahimta? Kaga abinda yake fata shine da miji da mata duka su shiga aljanna. Da aka ya zama hatafinsu shi ne kawai shiga aljanna. Ya za a yi a shiga aljanna. Shi yasa idan aka ɗauki aure a matsayin ibada to yana zuwa da sauƙi matuƙa. Amma in an aure an aka ɗauki aure a matsayin wani abu daban ba ibada ba to shi ne za a yi ta shan wahala. Mun gane? Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana zaɓin matar da za mu aure. Ko? Su ma kuma mata aka musu zaɓin mijin da za su samu. Idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. In an samu wanda yake da imani da bin dokokin Allah ta'ala to ku aure shi, ku auren masa da mata. Inda maza kuma aka ce da su, ku auri wadda take alayka bi dhati din. Ta riba ce daka. Mun gane. Yasa masu hikima suka ce da yawa akwai matan da suke gidaddajin da bai dace da su ba. Saboda kawai sun bi kuɗi. Mun fahimta? Akwai kuma mazajen da suke auren matayen da ba su dace da su ba. Saboda kawai sun bi kyau. Mun gane? sun bi sun kisa zaɓi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu. Amma in ka yi aure don addini, ita ma ta yi don addini to komai zai tafi cikin sauƙi. Sai rayuwar ta zama mai sauƙi, sai zama hatafin duk ɗaya ne kawai. Ya za a fahimci Allah ta'ala, ya za a yi babu Allah Ubangiji, kuma har a mutu a je a shiga aljanna. Allah Ubangiji ya gyara mana alaƙoƙinmu da matayenmu, kuma ya sa dukanmu mu mutu mu shiga aljanna tare da su. Lokaci ya yi ba mu gama, gobe dai kawai ma shiga aljanna nan ga dangantan isha. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya gafarta mu.
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم عليكن الجنة مع الأبرار اللهم عليكن الجنة مع الأبرار اللهم عليكن الجنة مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله Thank you.